Haka mai wuya.
Yanda kashe-kashen ne yawa. A rana ɗaya ce an kashe mutum 80 a guri ɗaya, an kashe mutum 90 a guri ɗaya, an kashe soja 20 a guri ɗaya, an kashe mutum 40 a gari guda, an ƙone gari ta. To dole hankalin duk ɗan ƙasa ne kishin ƙasa ya tashi.
Sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja, an sa su saboda rashin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da kowa na sabon shiri na tsakamar wuya. Shirin na yau ya babban kamu, domin mun ɗaya daga cikin masu tattaunawa a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shi ne Nasura Ashur Shalif, sanannen ƙusar ƙungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya, wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya, bayan da aka ce shi ya yi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a Katsina. Kuban shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi, ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannanta shi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan Maina kenan, domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan, bismillah.
Alhaji Ashir Sharif, a cikin minti biyu, duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya, gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja, ƙasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa, farawa da Katsina. Bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina, rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka, yanzu kuma ka kawo bitsinmu. A cikin minti biyu, me ya faru?
To, bayan mun gama zanga-zanga nan cikin lumana, wacce har shi kwamishinan yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana, sai shi kwamishinan yan sanda sai yake cewa da ni, wato babban sufaitan yan sandan Najeriya, ya ce da Allah yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa. Daga nan na baro Katsina sai na to Abuja, sai haɗo ni da rake yan sanda, ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke, gara tafi da jami'an tsaro su ba ni. Shi kenan muka zo, da muka zo sai a kanin nan ko sai ID headquarters, shi ne sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu, wato yin zanga-zanga ba tare da na an ba ni izinin in yi ba, na biyunsu suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga ne magana da yawun shugaban ƙasa Femi Adesina, sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi na mai masa da martani. Wannan shi ne abin da ya faru, suka ce suna jin ba sa nani ko na ba da bahasi na daban-daban.
Barista Aliyu Abdullahi, yanzu muna cikin tsarin demokradiyya ne, kuma ka ji abin da shi Nasura Ashir Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati, menene laifi a cikin abin da suka yi?
To, barkanmu dai da warhaka Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraronmu. Ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda, mu a koyar namu, wato horarwarmu ta lauyoyi, ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya, ba tare da mun ji ɗaya bangaren ba. Kamar yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi, sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake, sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya. So amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi, ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne matafa a kama shi, gwamnatin ku kenan. To, kaji, amma ya shi da kashi ya gaya maka ya ce Inspector General na ƴan sanda ya sa a gayyace shi, ko ba ka buga gwamnati da fa'i, gwamnati da girma, Allah san ko majalisar dokoki gwamnati ce, kotu
da kotun koli zuwa kasar gwamnati ce
na sura ashura sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cin ku tuwa koyayen har kuka wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin ta APC gargashin jagoranci Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Borno Maiduguri Adamawa da kuma su bangarori a Northwest dai wanda bi abin da kai kama can ba saboda haka mutane hankalin su kabiya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffuka wanda suka zo suka tare kuma hankalin mutane magana kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbin mutane sannan sai ga kuma yan ta'adda da yan bindiga dadi wanda suke shigowa gidauyuka garuruwa su kashe mutane su kore garuruwan su ma kamar sa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka buka ce hana kana da nutsuwa saboda haka sai mutane suke kan nan abin nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen ne yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kaza to dole hankalin duk dan kasa ne kishin kafa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su zai tashi to amma sai muka kasa gano ne ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai sun Allah wadai da wannan abun ko dai su ce koma waye suka wannan sai an hore sai an ka binciko su an gano su ko kuma a ce shugaban kasa ya shigo meeting na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullun a ce an shiga meeting din hayoyi bai kare ba kuma bai kawo wani matsala ba
Barka Ali Abdullahi na tura ashir shirif ya yi tambaya a cikin bayanin da yi ya ce suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabaibai a arewacin Najeriya me ake a kai
to Allah ina fata za ka dan bani lokaci kaɗan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waye identity za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musu irin fama da muka yi da rashin tsaro a Borno Adamawa kamar yadda ya faɗa amma abin da bai faɗa ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na Nigeria wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kane mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa ba mu iya zuwa garin mu mun san cewa Boko Haram da ta fara bombi sai da ta tawo har arewa maso yamma Kano Kaduna har nan Abuja an yi bombi in yanya so biyu tashin yanya an yi bombi madalla an yi bombi ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan Abuja ya rage zuwa kaɗan ne da za ka ji Boko Haram sun fara zuwa ƙasashen kudu da sauransu da kuma ta Ankara sun mamaye ƙasar da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogon nacin janatan ina gaya maka da gabaɗin mu mun da rufuji a ƙasar nan mun riga mun hango abin an riga an hango ko su ƙasashen Amerika da sauransu da nahiyar Turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaƙi da rashin tsaro ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnati shi yasa nake ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya na ɗaya kenan na biyu sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin shikenan yana ganin kamar shikenan amma wannan ba gaskiya bane gaskiyar lamarin shine sojojin mu da duk jami'an tsaron mu an riga an kai su kusan makura suna yaki inda ma ba su kamata ba ka sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi na tsura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kadai bane duk da ita gwamnati primary objective din ta ne an zabe ta dan ta yi haka ne ka kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyar mu da tsaron mu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke yan uwan mu ne ƴaƴan mu ne jikokin mu ne neighbors mu ne makwabtan mu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar mu
shi kuma malamai barkanmu da kokari to a nan za mu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu kuji an taɓo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato ƙorafe-ƙorafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan ƴan ta'adda akan takarda ne kawai sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu ƙungiyoyin tsaron na Najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna ƙorafi kan kayan aiki da sauransu to muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba yanzu a madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanini ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC sai mun dawo muku a mako mai zuwa huta lafiya